吧唧，没洋口味啊。Jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Borno ta kara tana zargin jam'iyyar APC mai mulki da yin barazana ga rayukan magoya bayanta. Halin ko oho da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke nunawa ga jam'iyyarsa ya ja hankalin masu fashin baki. Jama'a assalamu alaikum. Yayin da tuni aka soma yakin neman zabe domin tunkarar babban zaben Najeriya na watan Fabrairu mai zuwa, jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Borno ta sha alwashin kawo canji a jihar ta hanyar kokarin ganin ta karbe mulki daga jam'iyyar APC. To sai dai kuma jam'iyyar ta ce a yayin da take ci gaba da wannan fafutuka, jam'iyyar ta APC mai mulki ta soma barazana ga rayukan magoya bayanta, lamarin da ma yasa ta aike da takardar koke ga hukumomin tsaro da dukkan masu ruwa da tsaki kan lamarin. Muhammad Jajeri shine dan takarar gwamna na jam'iyyar ta PDP a jihar Borno.
Muna so mu ga duniya cewa APC suna threatening din members din mu, suna faɗa cewa ko ta yaya za su ci zabe, ko za su kashe, ko za su binne, za su yi shi. Mun ga kuma haka din suna tsoratar da mutanen mu da suke yin mu. Borno da Nigerians kowa yana da right din yayi abin da ya ga dama. Shine siyasa, shine demokrasi. Duk gwamnati da bai yi abin da talakawa suke so ba, sai za a iya a canza shi ko kuma su yi abin da suka ga dama. Amma a ce in ba su ba, ba za ta yiwu ba, haka ba demokradiyya ba ne. Mu 'yan Najeriya ne, mu ma 'yan Borno ne, muna da 'yancin mu fita mu nema, kuma an mutane suna son mu su ba mu goyon bayansu su zaɓe mu.
Shin akwai wasu matakai da kuka ɗauka ganin cewa kun ce a baina jama'a kai muku wannan barazana?
To shi ne abin da muke yi yanzu. Mun rubuta leta ma Inspector General of Police, jami'an tsaro, mun rubuta ma DSS, mun rubuta ma Civil Defense, mun rubuta ma Office ɗin National Security Advisor da INEC. Kuma wannan press release din shi ma don a faɗakar wa mutane a duniya su ji cewa mu law abiding citizens za mu yi abin da constitutional right din mu ya ce mu yi, kuma kada wani ya zo ya ce ba za mu iya yi ba.
Ine ne hatsarin wannan la'akari da cewa jihar Borno ta dade tana fama da matsaloli da suka shafi tsaro?
Hatsari ne babba. Wannan abu ne da bai kamata ba gwamnati da take kai ta faɗe shi. Bai jima ba, har yanzu ma muna cikin ta, ba mu gama fita ba. A zo a ce za a yi irin wannan magana, ba magana bane da yana sa mutane su zauna da lafiya, su nemi inda za su ci, za su ci, za su yi rayuwarsu.
To za a iya cewa wannan matsalan ba za a kasa raba shi da cewa adawa ba ta tasiri a jihar ba, domin kamar jam'iyya ɗaya ce take mulki tun a baya?
Ba jam'iyya da bace, daga 99 zuwa yanzu PDP ta ci so biyu so uku. Akwai lokacin da ma bayan aka kafa gwamnatin, bayan shekara hudu gwamnatin ya ci kotu ya zo ya bawa Baba Ahmed Jitta, who was PDP gubernatorial candidate, an zo mu muna ganin na Muhammad Gwani 2011 mun ci, muna da senatoci biyu cikin senatoci, muna da House of Reps members, muna da House of Assembly members. Borno ma a 99 House of Assembly members yawanci. So wannan systematic arrangement ne ake yi na ganin cewa su nuna wa duniya cewa babu PDP a Borno. PDP tana nan a Borno tun kafawan siyasa 99 har zuwa yanzu.
To sai dai a martanin da ya mayar kan wannan korafi, shugaban jam'iyyar APC mai mulki a jihar ta Borno, Ali Bukar Dolare, ya ce suna bin umarni ne na shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Ni na fada wai su lokacin da nace ai President Buhari yayi magana, yace duk wanda yana so ya sata akote, yace a rabe shi, wannan doka ne a Najeriya. To mun kuma ni abin da na fada mutane suna surutu a duke su da sanda, ko wannan ba zan koma baya ba, ba zan janye magana na ba. Ni ina kan bakana, duk wanda zai zo ya bata kuriya mu, ya bata Borno, za mu sa mishi sanda. Kuma ba sanya haka ba, danjen sanda. Busheshe din mai yawa wani yana da ita tunan da ya ca, ba zai kama shi ba, amma danjen kam zai kama shi. Ba abinda zai sa ni magana na in koma baya. sun yi press conference Abuja. To in za su yi press conference Abuja, in su indijinin Borno ne na gaske, su zo su yi a Maiduguri. Akwai kowane paper a Borno, me dalilin da za su je su yi Abuja inda su indijin ne kuma mulki da suna nema a Borno ne, me sai kai su a can su je su yi? Mu muka rike mutanen mu, mu muke mai da mutanen mu kauyukan su. Gwamna Zulum ya gina gidaje da komi da komi ya ba su. To wai a cikin su zai zo har ma yayi da har ma ya tsaya kusa da wajen Zulum, ba ma Zulum ba, ko kusa da ni ba za su zo tsaya ba. To shi yasa ni abin haushi ina gani in mutum ya ce shi a Borno a PDP ne ma, ina jin haushin shi ne. Wannan masifan da muke ciki sanadiyan PDP ne, masifan Borno gaba kida yana Boko Haram sanadiyan PDP ne.
Bisa al'adar siyasar Najeriya dai, kowane shugaba da ke kan karagar mulki, kama daga shugaban kasa har ya zuwa gwamnoni, sukan yi fadi tashin ganin jam'iyyarsu ta sami nasara, koda kuwa suna a wa'adin mulkin su na ƙarshe ne, domin tabbatar da ganin wani daga ɓangarensu ya gaje su. Tun a ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2015 da aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a wa'adin mulkinsa na farko, ya faɗa ƙarara cewa shi na kowa ne kuma shi ba na kowa ba ne. Da alama kuma waɗannan kalaman ne yanzu haka ke tambari a kunnuwa da zukatan wasu 'yan siyasa, musamman na ɓangaren shugaban ƙasar da kuma jam'iyyarsa ta APC. Har wasu ke ganin da wuya ya bayar da gudunmuwa take ɓance ga janibin jam'iyyar tashi, a yayin da yake ƙarasa wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe, domin maimaita taron dangi da aka yi wanda ya kai ga jam'iyyar ga nasara a zaɓukan shekara ta 2015 da 2019. Masani lamuran siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin biri ya yi kama da mutum.
Masu yin fassara ko kuma masu yin bayani akan halayen Buhari tun a da, ba a taɓa nuna shi akan cewa yana damuwa da wani abu da ba nashi bane da bai shafe shi ba, duk da mutane su ne masa kallon kama ai baya son talaka ya sha wahala, saboda haka yana damuwa da talaka shi yasa baya son mai kuɗi. To amma mulkinsa ya nuna cewa shi da mai kuɗi da talaka ne duk baya da wata aniya a gare su, baya son talaka yanda baya son mai kuɗi. Wataƙila za a iya yanke masa wannan hukuncin akan yanda aka ga ana cin zarafin talaka, kuma ba a yi wani abu a kai a cikin gwamnatin nan da za a ce don a fitar da talaka daga wannan matsalar yunwa, matsalar rashin tsaro, matsalar tsada, matsalar rayuwa ta zama abin da ta zama. To sai a ce yanda ba a san mai kuɗi haka ake ganin ma talakan shi ma ba san shi ake. Bai taɓa damuwa da kuma yana shi ya faɗa cewa ba shi da matsala da wannan zaɓen, saka a lokacin da ya ga dama ya zama na kowa, wataƙila daban ne lokacin kuma da yake zama ba na kowa ba, daban ne. To amma dai a halayensa da kuma yanda zaɓen nan ya nuna, saboda akwai jita-jita cewa baya buƙatar Tinubu, amma saboda wataƙila ba zai iya fitowa ya sa baki ba, saboda shi ba ɗan sa baki ba ne, ya ma ƙyala wanda baya buƙata ya karɓa. To wanda zai ƙyala wanda baya buƙata ya karɓa, shi baya son shi yana shugaban ƙasa, ya ce ba ruwansa duk da baya son shi ya je karɓa. To akwai wani abu da zai taso da zai dame shi kuma da a cikin wannan tsarin ko ya yi ko bai yi ba da zai damu da shi? Dama kana damuwa da wanda kake so ya zama, saboda kana son ya kare maka kai abubuwan da kai da wato legacy ɗinka, abinda ake ce legacy, wato kai wato darajar da ka bari a wurin a riƙe maka. To idan wanda baka so ma ya zo ya karɓa wanda kana tabbatarwa cewa ba zai kare maka wannan darajar ba, ka yadda amma yi, so baka damu da abin da zai biyo baya ba kenan. Wannan ina ganin shi ne hukuncin da zamu iya wa Buhari, cewa bai fada mu da abin da yake biyo bayan abin da ya faru ba.
Anan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim, Haruna Dauda Biyu da Nasiru Adamu El-Hikaya. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Thank you.